Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, ni ne Sarki Hashim Gumel tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar 31 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa a wata fafatawa da aka yi a ƙarshen mako, sojojin Najeriya sun kashe mayakan Boko Haram 8 tare da kama wani kwamandan su. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma, wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku himman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar, amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan kaci na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanmu da hantsi ga cikakkun labarin duniya. Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Litinin ya yi kira ga kamfanonin mai da iskar gas da su yi amfani da gagarumar riba da suka samu wajen rage tsadar kayayyaki ga Amurkawa da kuma ƙara yawan man da suke samarwa ko kuma su biya haraji mai yawa, yayin da yake fama da hauhawar farashin kayayyaki gabanin zaɓe da ke zuwa nan da mako guda. A jawabi da ya yi a fadar White House, Biden ya soki manyan kamfanonin mai da ke samun riba mai yawa, yayin da Amurka da suka gaji da hauhawar farashin kayayyaki ke biyan kuɗaɗe da yawa kafin su cika motocinsu da mai. Ɓangaren mai bai cika alƙawarinsa na saka hannun jari a Amurka da tallafawa jama'ar Amurka ba, in ji shi. Ba wai kawai suna samun riba da ta dace ba ne a cewar shi, suna samun kazamar riba mai yawa tamkar almara a cewar Biden. Ribar da suke samu wata gara basa ce da yaƙi ya haddasa, in ji shi, da yake alakanta hakan da tashin hankalin da ke addabar Ukraine, kuma ya ce nauyi ya rataya a wuyansu na ɗaukar mataki. Rasha ta tsananta kai hare-hare a wasu biranen Ukraine a jiya Litinin, inda ta yi ta auna muhimman ababen more rayuwa tare da katse wutar lantarki da ruwan sha a Kyiv da sauran yankuna. Hare-haren sun zo ne kwana biyu bayan da Rasha ta yi zargin cewa Ukraine ta kai hari kan jiragen ruwanta na tekun Baharu. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun katse wutar lantarki da ruwan sha a sassan birnin, lamarin da ya sa fiye da kashi 80 na mazauna birnin suka rasa ruwan sha. Zuwa dare adadin ya ragu zuwa kashi 40. A cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter, ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya yi Allah wadai da hare-haren, inda ya rubuta cewa wani rukuni na makamai masu linzami na Rasha sun kai hari kan muhimman ababen more rayuwa na Ukraine. Maimakon fada a fayen daga, Rasha na fada da fararen hula. Kar a goyi bayan wannan hari ta wajen kiransa martani. Rasha ta yi hakan ne saboda har yanzu tana da makamai masu linzami da kuma niyyar kashe 'yan Ukraine. A halin da ake ciki kuma, sojojin Afghanistan na musamman da suka yi yaƙi tare da sojojin Amurka sannan suka tsere zuwa Iran bayan ficewar Amurka a bara, yanzu sojojin Rasha ne ke ɗaukar su aiki don yin yaƙi a Ukraine. Kamar yadda wasu tsaffin janar-janar guda uku na Afghanistan suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Sun ce Rashawa na son jawo hankalin dubban tsaffin kwamandojin Afghanistan zuwa cikin abin da suke kira rundunar ƙasashen waje, tare da ta yin ingantacciyar rayuwa da albashin dala 1,500 a wata da alƙawuran mafaka ga su da danginsu don gujewa maida su gida zuwa ga abin da yawansu suka yi zaton mutuwa ce a hannun Taliban. Ba sa son zuwa yin faɗan, amma ba su da wani zaɓi, in ji ɗaya daga cikin janar-janar ɗan Abdurauf Argandiwal. Ya ƙara da cewa kwamandojin a Iran guda 12 waɗanda ya aikewa da saƙon tes sun fi tsoron korarsu. Suna tambaya ta ina mafita, me ya kamata mu yi idan muka koma Afghanistan, 'yan Taliban za su kashe mu.
Ina cin makaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniyan. Kafin nan, a ƙarshen mako ne sojojin Najeriya suka kashe mayakan Boko Haram 8 tare da kama wani kwamandansu, bayan da 'yan ta'addan suka yi yunƙurin kai wa barikin sojoji hari. Wakilin Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da wannan rahoton.
Kawo yanzu dai bayanai na ƙara fitowa fili game da mummunar arangamar da jami'an sojin Najeriya suka yi da mayakan kungiyar Boko Haram a yankin karamar hukumar Barugu ta jihar Niger Najeriya. Koda yake dai har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto, babu wani karin haske daga jami'an tsaron Najeriya akan wannan al'amari da ya faru a ranar Lahadin nan da ta gabata. Amma rahotanni sun tabbatar da cewa mayakan kungiyar ta Boko Haram kimanin 8 ne sojojin Najeriya suka aika lahira tare da cafke wasu guda 2 a ciki har da 1 daga cikin kwamandojin su. Kwamishinan kula da harkokin tsaron cikin gida na jihar Niger, Mr. Emmanuel Omar, ya tabbatar da aukuwar lamarin, inda ya buƙaci jama'a da su baiwa jami'an tsaron haɗin kai. Shugaban karamar hukumar ta Barugu, Ahmed Baba Suleiman Yomu, ya ce mayakan na ƙungiyar Boko Haram sun kai hari ne da nufin kubutar da 'yan uwansu da ke ɗauri a gidan yarin barikin sojin sama da ke garin Wawa a yankin Kayinji, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Kuma zuwan da suka yi shi ne akwai ainihin mutanensu da ke cikin barikin sojojin din, wanda a tunaninsu su suna ganin za su zo da iyawansu da ƙarfinsu su zo su fishe su. To lokacin da abin ya faru, ainihin su mutanen Boko Haram din sun zo da motoci ne, kuma suka sa kayansu cikin motoci kamar waɗanda suka ɗauko fasinja. Da suka kamo hanya suka shigo, to Allah ya taimaka, su ma sojojin sama suna da bayanin abin da ke faruwa, ba su zauna. To a lokacin da ainihin mutanen nan suka yi arangama na shigowa, sai suka nuna alamunsu da saki wuta daban-daban-daban. Sojojin nan na kasa da yake su ma dama suna a kasa a shirye, sai suka yi musayen wuta tsakaninsu da waɗannan mutane.
Amma ba su samu sun kai gidan yarin da suka yi hari ba, su 'yan Boko Haram.
Ko kusa da kaiwa ba su yi ba. Sojojin nan sun yi ba ta kashi sun fatattaka.
Tuni dai gwamnatin jihar Niger ta yi kira ga jama'a da su kwantar da hankali. Ahmad Ibrahim Matane shine sakataren gwamnatin jihar Niger.
An ƙara ɗaukar waɗansu tsaron matakai, ba ma a ƙauyuka ba, da cikin biranenmu. Kuma kamar yadda ka sani, suna nan jama'an tsaro goyon bayan da ya kamata gwamnati ta bayar. Da juna gwamnan jihar Niger ya ƙara jaddada wannan.
Wannan al'amari dai yana zuwa ne ƙasa da mako ɗaya da gargaɗin ƙasar Amurka ga Najeriya akan barazanar hare-hare na 'yan ta'adda a birnin Abuja, fadar gwamnatin Najeriya da ma wasu jihohi da ke kusa da Abujan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kowa gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na 2 na labaran duniya.
Ranar Talata 8 ga watan Nuwamba, Amurkawa za su je rumfunan zabe domin kada kura a zaben da zai tantance jam'iyyar da za ta rike majalisar wakilai da ta dattijai na tsawon shekaru 2 masu zuwa. Sannan kuma za ta cike mukamman majalisun dokoki da nazartarwa da ma na jihohi. Idan tarihi zai maimaita kansa, mai yiwuwa ne kaɗan daga cikin Amurkawa baligai da suka cancanci kaɗa ƙuri'a za su yi hakan a zahiri, watakila ƙasa da rabi. Ƙuri'an jin ra'ayin jama'a na cibiyar bincike ta Pew ta gudanar a watan Agusta ta gano cewa kashi 36 cikin 100 na masu kada ƙuri'a ne kawai suka ce sun yi tunani sosai kan zaben da ke tafe. Kasan Amurka da za su kada ƙuri'a na iya zama tsofaffi, kuma ƙasa da adadin mutanen ƙasar da ya kamata su kada. Alƙaluman na Pew sun gano cewa kashi 50 cikin 100 na masu kada ƙuri'a masu shekaru 65 ko sama da haka sun yi tunani sosai kan zaben, idan aka kwatanta da kashi 20 cikin 100 na waɗanda ke tsakanin shekaru 18 zuwa 29. Wani sabon binciken ra'ayin jama'a na duniya da aka yi kan mutane a ƙasashe 25 ya nuna an samu raguwar goyon baya da ake baiwa ƙasar Sin, ko da yake har yanzu 'yan Afirka na ganin China da mutunci, inda ita da Amurka ke neman yin tasiri. Binciken da kungiyar YouGov Cambridge Globalism Project mai hedkwata a Birtaniya ta gudanar a tsakanin watan Agusta zuwa Satumba na wannan shekara, inda aka gudanar da zaben mutane kusan 1,000 a kowane ƙasa, ciki hada manyan ƙasashe guda uku na Afirka: Najeriya, Kenya da Afirka ta Kudu. A binciken an tambayi mutane ra'ayoyinsu game da China, Amurka da Taiwan. Alƙaluman sun nuna cewa a ƙasashen yammacin duniya goyon bayan da ake baiwa ƙasar sun ya ragu matuƙa a cikin shekaru hudu da suka gabata. Ɗaya daga cikin dalilan hakan na iya zama annobar corona.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Wani yayi gida yayi moton ga mata tara, sannan wani ba shi da ahu, duka Allah na kaunanku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani bada silifas, duka Allah na kaunanku. Wani yana da daki nasa, yayi gado ya kare, yayi mataran ya sanya, kuma yayi katifa nasa, ga radio ba canja, ga ku kafet fa a daki, handa kujeri nasa, sannan wani ba shi da ke so, duka Allah na kaunanku. Allah na kaunanku, shi dai mai fa kuɗin can, wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa, gai ko da baka da ahu. Wani aibu kai wa Allah ya ji zahiya na ka abunsa, shi fa Allah sarki iko duk inda ya so baiwarsa, nake kuma ikon nasa, o Allah sarki iko. Shin malakin ka gane abunda tabara ibaka, to malan gara ka gode, mutukan kuma ka yi butulci, ranan karanku da Allah, to ranan ka sha duka, walakini yana tikaka, su maraya suna canje ne koko hakuri ban bashi.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya kaka, a duk lokacin da ake so, za ku zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. A nan birnin Washington DC a agogon mana cewa ƙarfe 3:14 na dare. Yanzu kuma sai shirin mana gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
An bada ku hina ‘yan kasuwa, menene ne kai gidajen matan aure kuɗi? Babu mutum goma a cikin kasuwan santar da za a ce ya samu wannan kuɗin.
Mutumin da zai kawo mata daga gidan mijinta wanda bata san kasuwa ba, a ba ta tallafin 500,000 ko tallafin 200,000 ko 250,000, ai kaga ya saba ma tausayawan mu mai girma gwamna wanda ya ga ya kamata a yi ma mutane.
Rasuwa da ke yi an ba ni ma ina daga cikin baby shop, sai sai a santar da market, an ba ni naira
ko ba makafci na ido na yana da bakwai awa mai babban shago ne da daya da take
kanana da matsakaitan yan kasuwar jihar Bauchi kenan a arewa maso gabacin Najeriya dangane da tallafin naira miliyan 500 da gwamnatin jihar ta ce a raba musu domin haɓaka jari da karfafa sana'o'in hannu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara
Madalla, masu are wani al'amari da masu ilimin tattalin arziki ke tsokaci akai-akai shine cewa kanana da matsakaitan masana'antu da 'yan kasuwa da masu sana'o'in hannu su ne ginshiƙan tattalin arziki a kowace ƙasa. Hakan dai baya rasa nasaba da cewa kananan sana'o'i da hada-hadar matsakaita da kananan 'yan kasuwa suke haɓaka tattalin arzikin iyali wanda ke kore talauci a tsakanin al'umma. Watakila hangen da gwamnatin jihar Bauchi ta yi kenan a arewa maso gabacin Najeriya har ya sanya 'yan makonnin da suka shuɗe ta keɓe naira miliyan 500 domin rabawa masu sana'o'in hannu da matsakaita da kuma kananan 'yan kasuwa a kananan hukumomi 20 na jihar. Sai dai waɗannan rukunin mutane da gwamnatin ta kuduri aniyar yi wa abin kirki na korafin cewa an samu yanayi na mai kama da rijiya ta ba da ruwa guga ta hana.
Sunana Alaisu Yaro mai kawar Bauchi Santara Maki Bana ya yi aka kokari ya ci rukuni a raba yan kasuwa sai dai an samu wasu matsaloli a wajen raba kuɗin. Abin da yake faruwa shi ne sai a zo a ba da fom mutum guda ɗaya sai a ce gaban yake shi ne na shugaban layinsa kuma fom na 50,000 ne mutum to idan ya fito 50,000 ya zai rabu wannan kuɗin kaga dole sai da mutane da 100,000 haka zai yi. Kuma nan kira da su kamita rabon kuɗin su ji tsoron Allah yanzu ni da nake maka bayanin ban san ma ina kwamitin suke ba.
Sadiq Sadiq ne dina abin da yake ce mun ciki halin da ake ciki game da kuɗin yan kasuwa gwamna ya ɗauki amana ya ba wa wasu tsararrun mutane ba da hakika gaskiyar magana wani nan ba shugabanni ba ne na kai zalunci ne suke aiwatarwa kwalobal wa'innan sako da aka ba su bai isa hannun al'umma ba ko mutane wa'inda na sani wa'inda an tura musu kuɗi ne za 500,000 ina da su ina da evidence ina da shaidu ina da wanda nan gwagwada maka an tura musu kuɗin an zagayo an karba an je ana karkasawa wa'inda kuma aka tura musu ba ma 'yan cikin ƙwaryan kasuwan jihar Bauchi ba ne Bauchi Santara Makil ba ne 'yan anguwanni ne wa'inda ba su alaƙa da kasuwa musu aka ba da wa'innan kuɗin ake rarraba a cikin gida an ba da kuɗi na 'yan kasuwa menene ne kai gidajen matan aure kuɗi babu mutum goma a cikin kasuwar Santara da a ce ya samu wannan kuɗin.
Sunana Hamisu Ahmad wanda aka fi sani da Salele ni ina bangaren kasuwan Fanteka Engineering mu da lauyan Bauchi masu sai da yalo da su tumatur da su gauta da su kayan miya dai wanda da ya kamata a ce wannan tallafi ya isa hannunsu kai tsaye to amma sai aka samu da wani tangade wanda ya kamata mu zo mu sanar mu gwamna kuma mu yi godiya da irin wannan alheri da ya sake mu 'yan kasuwa naira miliyan 500 saboda a daga masu kananan karfi amma inda gizo ke saka shi ne inda waɗansu babba da buhu wanda mutum ne yake da jari sai a je a tura masa 500,000 kuma dama gwamna ya yi ne ya kasance ɗan kasuwan da bai da jarin naira 10,000 ya samu jarin 50,000 a hannunsa ko 30,000 ko 20,000 sai wannan rabo da aka yi wanda mu abin ya ba mu mamaki saboda mutumin da zai kawo mata daga gidan mijinta wanda bata san kasuwa ba a bata tallafin 500,000 ko tallafin 200,000 ko 250,000 ai kaga ya saba mu tausayawan mu mai girma gwamna wanda ya ga ya kamata a yi ma mutane
sai a ce naira 50,000 suka samu da su bai ni wannan naira 50,000 don suwa da ke yi an ba ni wani naira cikin baby shop space 9 a Santara Market block 11 an ba ni naira 1,000 an ba ni kwafa makamci na ido na gani naira 700 an ba ni babban shago naira 1,200 sun ce iya abin da yake samu kenan kuma abin da za ka gani kenan sai ne kaya.
To nan gaba a cikin shirin za ku ji martanin kwamishinar harkokin kanana da matsakaitan masana'antu da kuma kungiyoyin gama kai ta jihar Bauchi dangane da wannan batu.
Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da fadawa zaburaka ya aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki mai zalunci ya shige daki.
Asare Alhaji Abdullahi Muhammad wato Abdullah Kav shine shugaban gamayyar kungiyoyin yan kasuwa na jihar Bauchi kuma memba a kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa domin rarraba waɗancan kuɗaɗe naira miliyan 500.
In dai kaga mutum an bashi fam ya kai 70 to yadda shugaba ne na yan kasuwa shine ake bashi dan ya je ya raba ma al'umman sa. Wannan kuma mu a matsayin mu na shugabanni daga sama ba za mu bincika shi mu ji ya aka yi raba nashi a kasuwa ba, tunda an damga ne an ce gashi wannan nashi ne da shi da jama'an sa na kasuwa, amma a rubuce a kasuwan kuma an san ga abin da aka bashi. Kaga in ya koma yanda ya tsara rabon sa wannan ba za mu sani ba. Haka kuma da yake shugabannin mu na yan kasuwa a matakin local government su ma an damga musu ne, kuma kowa ya koma local government ɗinsa ne ya haɗu da sauran eskon sa aka zauna aka tsara wanda za su ci wannan gajiyan da shoron su. Ba za mu lamunci an bashi abu ya bayar kuma bai kai ba, to kaga wannan laifin ba laifin shi za a gani ba, mu laifin shugabannin za a gani da gwamnati a dauka ko an yi wani abu na kina da shirin sai har kullun har gobe ita wannan committee take bibiya take kasa kunnanta a bude ko ya ta ji korafi dan ta ga an dauki matakin da ya dace akai.
To lakari da cewa bayanan Abdullah Kaf da ke zaman shugaban gamayyar kungiyoyin yan kasuwar jihar Bauchi ba su kai ga fayyace amsar waɗancan korafe-korafe ba, ya sanya wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tuntubi kwamishinar kanana da matsakaitan masana'antu da kuma kungiyoyin gama kai ta jihar Bauchi Malama Sa'adatu Bello Kirfi kuma shugabar kwamitin rabon waɗancan kuɗaɗe naira miliyan 500.
Da farko abin da muka fara yi shine aka yi meeting da su kungiyoyin 'yan kasuwa, suka fitar da jadawalin da suke gani na mutanensu da suke sana'o'i da kuma masu kasuwanci, kuma suka bamu yanda suke tunanin idan har kuɗin ya samu ta yaya ne za a yi a raba waɗannan kuɗin. Na farko suka ce leadership da kuma manya-manya 'yan kasuwa su kuɗinsu daban ne, sai na matsakaici, sai kuma wanda kamar irin empathy masu trading na bakin hanya dan yalo dan wane ne dai da Bauchi wanda zaka bashi tallafi ba ne wani nauyi sosai ba. To haka suka kasa wannan din, which mu kuma daga fannin mu daga ministry muka zauna mu muka ga eh yanda aka bi suka ce haka din, ina ga zai taimaka a samu wider
fadada
kuma a duk inda aka yi duk komen kankantansa ko komen yawarsa zai samu ya rucin wa'insu wanda ba a tsammani
da dukkan masu
lunguna da sako-sako na duka kuma na 20 local government jihar Bauchi. To shine wannan yadda muka bi aka tsamo mutane wajen dubu na masu ayyukan hannu da kuma masu kasuwanni.
Kuma ku za ku tantance ku ga wannan shi ya kamata a bashi 500, wannan ya kamata a bashi
500. Wannan mun yi tare da su ne saboda su suka san mutane su suka san karfin kowane tattalin arzikin kowane dan kasuwa.
Malama Sa'adatu Bello Kirfi kenan kwamishinar kanana da matsakaitan masana'antu da kuma kungiyoyin gama kai ta jihar Bauchin Najeriya. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci.
To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Yanzu kuma lokacin Asilin Murbarma zai shigo mana da sharhin jaridan Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire, wacce ta ruwaito cewa kwamitin 'yan majalisar dokokin kasar Senegal mai kula da sha'anin makamashi ya aike wa majalisar wasiƙa don an karar da ita akan wata kwangilar makamai mai cike da hazo wacce aka baiwa wani dilan bindigogi ɗan Nijar Abubakar Rahima Petit Bube, wanda aka taɓa samu da laifin damfara a wasu kwangilolin makamai a Najeriya da Nijar. Jaridar ta ce a zamanin gwamnatin da ta gabata ne aka bada wannan kwangila ta sama da miliyan 45,000 na sefa cikin wani yanayi irin na kashe mu raba. Sabili kenan shugaban kwamitin ya buƙaci majalisar dokokin Senegal ta kafa kwamitin bincike don gano zahirin abubuwan da aka kitsa. Jaridar Le Sahel na cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun ɗauki matakin tsawaita dokar ta ɓaci a jihar Difa da wasu gundumomin jihar Tawa da jihar Tilaberi da nufin tunkarar matsalar tsaron da ake fama da ita a waɗannan yankuna. Jaridar ta ce da kyakkyawarin jaye ne majalisar dokoki ta yi na'am da wannan mataki bayan da gwamnatin ta Niger ta gabatar da buƙatar samun izinin tsawaita dokar ta ɓacin zuwa wasu watanni uku da ke tafe da nufin ƙara baiwa jami'an tsaro hurumin gudanar da aiki a wuraren da ake fama da aika-aikar 'yan ta'adda. Jaridar Lanketer ta ce ta leƙo ta koma a zaman shari'ar tsohon babban kwamandan rundunar mayakan Nijar Janar Mumuni Burema da aka fi sani da sunan Canga, wanda hukumomi suka cafke lokaci guda da wasu abokansa kusoshin jam'iyyar Model Lumana a washegarin zaben shugaban ƙasa na 21 ga watan Fabrairun 2021. Jaridar ta ce a zaman da ta yi a ranar Juma'ar da ta gabata, kotun birnin Yamai ta amince da buƙatar ba da belin Janar Mumuni Burema, sai dai alƙali mai tuhuma wato procurer ya ɗaukaka ƙara. Muƙarƙare da jaridar Le Courrier, wacce ta bayyana cewa sabon sarkin masarautar Tarka ya maka shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya Janar Muhammadu Abu Tarka a kotu saboda zarginsa da yin amfani da matsayinsa wajen tursasa wa hakimai su zaɓi ɗan uwansa Musa Abu Tarka a yayin zaben sarkin Tarka da ya gudana a tsakiyar watan Oktoba. Jaridar ta ce duk da yake ya yi nasara a wannan fafatawa, mai martaba Alhader Samro ya ce ba zai lamunta ba da yadda Janar Abu Tarka ya yi amfani da kadarorin gwamnati wajen yi wa ɗan uwansa farfaganda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Malam Sule, don kuma ka zo ga shirin na ƙarshe labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Litinin ya yi kira ga kamfanonin mai da iskar gas da su yi amfani da gagarumar riba da suka samu wajen rage tsadar kayayyaki ga Amurkawa da kuma ƙara yawan man da suke samarwa ko kuma su biya haraji mai yawa, yayin da yake fama da hauhawar farashin kayayyaki gabanin zaɓe da ke zuwa nan da mako guda. A jawabi da ya yi a fadar White House, Biden ya soki manyan kamfanonin mai da ke samun riba mai yawa, yayin da Amurka da suka gaji da hauhawar farashin kayayyaki ke biyan kuɗaɗe da yawa kafin su cika motocinsu da mai. Bangaren mai bai cika alkawarinsa na saka hannun jari a Amurka da tallafawa jama'ar Amurka ba, in ji shi. Rasha ta tsananta kai hare-hare a wasu biranen Ukraine a jiya Litinin, inda ta yi ta auna muhimman abubuwan more rayuwa tare da katse wutar lantarki da ruwan sha a Kyiv da sauran yankuna. Hare-haren sun zo ne kwana guda bayan da Rasha ta yi zargin cewa Ukraine ta kai hari kan jiragen ruwanta na tekun Bahram. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun katse wutar lantarki da ruwan sha a sassan birnin, lamarin da ya sa fiye da kashi 80 na mazauna birnin suka rasa ruwan sha, zuwa dare adadin ya ragu zuwa kashi 40. Sojojin Afghanistan na musamman da suka yi yaƙi tare da sojojin Amurka sannan suka tsere zuwa Iran bayan ficewar Amurka a bara, yanzu sojojin Rasha ke ɗaukar su aiki don yin yaƙi a Ukraine, kamar yadda wasu tsofin janar-janar guda uku na Afghanistan suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Sun ce Rashawa na son jawo hankalin dubban tsofin kwamandojin Afghanistan zuwa cikin abin da suke kira rundunar ƙasashen waje, tare da tayin ingantacciyar rayuwa da albashin dala 1,500 a wata da alƙawuran mafaka ga su da danginsu don gujewa maida su zuwa gida.
To madalla a gaishe ki masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo sai daga cikin abokan aikin dauke da wani sabon shirin. Yanzu amaradin Hanifa Kajar Isa ya taya na gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfil Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.